أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi ya nufaci haduwarmu a wannan masallaci mai albarka. muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja a kanmu ba. kusan darasin da ya gabata idan ban manta ba mun kammala muqaddima ta shi mawallafin littafin Faisal Muslim da kuma muqaddima ta wanda ya sharhi littafin Allah madaukakin sarki ya saka musu da mafi alherin abin da yake sakawa bayan shi na gari da shi. matashiyar darasinmu yau insha Allah zai kasance mas'aloli ne waɗanda suke rataye da ambaton Allah da kuma addu'a. sai malami ce masa'il yana nufin mas'aloli ta ta'allaku bi dhikri waɗanda suke rataya da ambaton Allah wa du'a'i da kuma addu'a. awwalan na farko fawa'idu dhikri fa'idojin ambaton Allah wa astahilluha bil fawa'id. malami ce zan fara littafin ko zan fara ambaton sharhin ta hanyar ambaton fa'idoji allati dhakaraha al-allamatu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah wanda al-allama babban malami shine ibn al-qayyim Allah ya masa rahama wanda ya ambaci wannan fa'idoji fi kitabihi al-littafin shi al-wabil sayyib. yana da littafi wanda ya magana akan fa'idoji na azkar da addu'a. al-ula fa'ida ta farko annahu yadurdu shaytana ambaton Allah yakan kori shaytan wa yakma'uhu ya kuma rusa shaytan wa yuksiruhu ya karya shi. wanda babu ko shakka mun sani shaytan barazana ne ga rayuwar dan adam musulmi. shi yasa Allah madaukakin sarki ke gaya mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. lallai shaytan makiyinku ne abokin gabarku ne baya son ku baya son abin da zai samar da jin kai ko samun rahama na Ubangiji tare da ku don haka fattakhiduhu aduwwa kuma ku rike shi a matsayin abokin gaba. domin shaytan shine ya rantsuwa a wuraren da Allah ke bamu labari a cikin littafin shi ba wuri daya ba wuri biyu ba cewa sai ya karye lagon dan adam musulmi wajen yunkurin ya sadu da rahman Ubangiji shi. daga cikin maganganun da yake faɗa cikin abin da Allah ke labarta mana cewa la'aqudanna lahum siratal mustaqim yana cewa lalle zai zauna a tafarki madaidaici wanda Allah madaukakin sarki ya sanya wa bayin shi na gari. shaytan zai zauna ya zaman dirsan ya zaman daku zaman jiran wanda ya kawo markai dan yunkurin saduwa da Ubangijin shi shi kuma ya hana wannan yunkurin. yace thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan zan zo wa ƴaƴan adam ta gaban su wa min khalfihim in zo musu ta bayan su wa an aymanihim in zo musu ta dama su wa an shama'ilihim in zo musu ta hagun din su wa la tajidu aktharuhum shakirin ba za ka samu mafi yawancin su suna godiya ga Allah ba. to ashe shaytan ne ke zuzuta mutum ya ingiza shi mutum ya zama mai butulcewa ni'imar Allah madaukakin sarki. shi kuma abinda Allah ya alƙawalta mana cewa idan yayi mana ni'ima mun gode to zai ƙara mana dan yace la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. anan abinda zamu yi la'akari da shi abinda shaytan ya faɗa cewa wala tajidu aktharahum shakirina ba ta yi wala tajidu aktharuhum hamidina ba domin abin da ke alhamdu shine yabo ko godiya ga Allah ta fatar baki abu ne wanda kowa ke yi amma me ake nufi da ashkuru shine sarfu jami'i ma an'ama Allah bihi fi da'atillahi tabaraka wa ta'ala mutun yayi amfani da dukkan ni'imar da Allah yayi masa wajen godiya ga Allah madaukakin sarki shi kalmar ashkuru ba wai da fatar baki ake yin shi kadai ba kowace gaba da ke jikinka tana yi wa Allah ashkuru amma kalmar alhamdu da baki ake yin ta ka duba ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi ma babin godiya ga wannan ni'imomin karka kuskura ka saba wa Allah da wata gaba daga cikin gabanka Allah ya maka ni'ima ta ido baka sanin gani ni'ima ne sai ka kalli wanda baya gani to sai ka tsare ni'imar da Allah ya maka gani karka kalli abin da Allah ya haramta ka kalla wannan shine godiya ga Allah ka takaice ganin ka cikin abin da Allah yake so ka kalla a sharaci Allah ya maka ni'ima ta harshe ni'imar magana ba za ka san harshe ni'ima bane sai in kaga wanda baya iya magana domin da harshen ne zaka rika ta'birin abin da ke cikin ranka kana son kai bayani abin mamaki zaka ga wanda baya magana ga damuwa a ran shi da yana da ita amma ya fito yi bayanin abin da ke damun shi ba zai iya ba idan kaga wanda baya da harshe baya iya magana sai ka san harshe ni'ima ce to ashe kada ka saki harshen ka ka rika ƙarya da shi kana gunduma kana annamimanci kana tsegumi kana wani abin da duk haƙƙin wanda yayi to Allah zai mara hukuba wannan shine godiya haka nan hannuwanka kafafuwanka sauran gabanka duk abin da Allah ya haramta karka yi to karka yi da wannan gabar shi ake shi da shi ashkuru idan ko ka saba wa Allah sai kai amfani da wata gaba daga cikin gabanka to kai wa Allah butulci shi ake shi da shi kafir sai wa ni'ima ta Allah shi sai Allah ce la in shakartum har idan kun gode la azidannakum lalle kara muku zanyi wala in kafartum idan ko kun butulce wa ni'imar Allah ce inna azabi la shadid azabana tsanani yake da kai to amma kalmar alhamdu ana yin ta da baki kuma kalmar alhamdu ta bangaren abinda ake godiya gare shi ta da fadin ma'ana domin kakan yi wa Allah godiya cikin abinda yayi ma dadi kuma kakan yi wa Allah godiya cikin abinda bai yi ma dadi ba azo a iya baka labari cewa wannan mai dakin ka ta haihu ta safka lafiya kace alhamdulillah sai azo a ce maka yaron ta ya rasu kace alhamdulillah bana an yi lissafi a cikin dukiyarka an samu riba kace alhamdulillah bana an yi lissafi a cikin dukiyarka an samu faduwa kace alhamdulillah wani naka bai da lafiya alhamdulillah a marar lafiyar nan yanzu ya samu sauki alhamdulillah shi yasa manzon Allah ce alhamdulillah ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali to ashe shedani wanda zai zame ma tarnaki da dabaibai wajen kusantar rahamar ubangijinka menene magani tsakanin kai da wannan shedani shine ambaton Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa imma yanzaghannaka minash shedani nazgun fasta'iz billah a duk lokacin da wani mai karkatarwa yayyan kurin jan hankalinka ya kauda ka daga barin tafarki madaidaici shine ka ambaci Allah madaukakin sarki ashe da wannan zamu iya fahimtar cewa abinda zai raba mu da shedani wanda shi ne babban abokin gabar mu babban makiyin mu shine ambaton Allah madaukakin sarki yaya akai muka san cewa shedan makiyin mu ne a hakan ya tabbata a nassin alqur'ani Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakidhuhu aduwwa lalle shedan makiyin ku ne ku rike shi maki innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir dabi'an shedan yakan gayyaci jama'ar shi masu bin shi masu yarda da tawakkumin shi kan gayyace su ne zuwa ga azaban wuta to shi san mallan sai ce mana annahu yana nufin ambaton Allah ya durbi shaytana yana kore shi da to kuma anan da shaydan na aljani da kuma shaydan na mutane domin akwai shaydanu a cikin aljannu akwai shaydanu a cikin mutane har kullun dabi'ar shaydani a cikin mutane shi ma baya san ambaton Allah kamar yanda shaydanin aljannu baya san ambaton Allah yanzu akwai mutumin da ko a zaune yake a wuri da ya ji an fara karanta alqur'ani sai ya ji kamar ana yankan naman jikin shi tashi zai yi ta koyi ibar wannan wurin idan ku a mota ake zaure aka sanya karatun alqur'ani ko abin da yake da alaka da ambaton Allah sai yaji kamar an sa shi a jarum baya da sukuni baya da nutsuwa saboda hankalin shi baya samun kunciyar hankali baya samun nutsuwa shi ku samun nutsuwa da kunciyar hankali yana tabbata ne ta hanyar ambaton Allah shi yasa Allah yake cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub waɗanda suka yi imani suna samun nutsuwa da kunciyar hankali ta hanyar ambaton Allah Allah ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub kwarai da ambaton Allah ne zukata ke samun nutsuwa shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam harshen shi ya zama danye akan ambaton Allah ba wani abu a duniyance yau dake zuwa ya zama barazana ga zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan waɗanda suka koyi da shi da gaskin magabata الثانية فائدة تبيو أنه يرد الرحمن عز وجل أنبتون الله يكن يردس دا الله مرحبا كن سركي إذا متون ينا سنجي نمي يردن الله يكسن شيمي أنبتون الله يكن سنجي الله يدد متون يوكو إذا الله يدد كي كو متانن غرونكو كو متانن قصركو سنجي بس يردد كيبا تو أيكي كاشريبا إذا كو هردا متاني زاسو تارسو سنجي يردد كي أما الله بيدد كيبا to babu ko shakka sunanka tabadde domin wanda Allah ya yarda da shi shike ba sakamako mai kyau a duniya ya kuma ba shi sakamako mai kyau gobe da kiyama amma idan Allah bai yarda da kai ba koda ya baka duniya da abin da ke cikin duniya gobe da kiyama makomanka za ta kasance cikin azaba ne Allah sai ka ji mana afalifa fa'ida ta uku annahu yuzilu lahamma wal ghamma alil kalb ambaton Allah yuzilu lahamma yakan kore damuwa wala ghamma da bakin ciki anil kalbi daga cikin zuciya wani sayin akan waye gari mutum ya samu kan cikin bacin rai da damuwa kuma ba zai itna cewa me ya same shi ba zai yi wuya ka samu mutum ma abucin ambaton Allah a yanayin irin wannan ko kuma wani sayi abu ne da duniya zai sanya ka cikin halin kakanikai duk wanda dabi'ar shi ambaton Allah ba za ka samu zuciyar shi a cikin yanayi irin wannan zainayin damuwa yanayin bakin ciki balantana ma a ce zai kulle mutum a rai domin abin da ke sanya mutum ya zama mai riko a ran shi in an yi masa akwai karancin ambaton Allah madaukakin sarki wanda har mutum ya farta cewa shi kowa ya san shi baya da hakuri duk wanda ya masa zai rama amma abucin ambaton Allah ba ruwan shi da ramuwa yace a wai in kai min sai na rama ko kada ga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi bai taba shan fansa cikin abin da kai masa ba kai mar ba daidai ba shi ma yace a targetin dinka yake wata ran zai ma ba daidai ba ma abucin ambaton Allah bayan haka yuzilul hamma wal ghamma anil qalbi yakan kawar da damuwa da bakin ciki daga cikin zuciya ina ga daga cikin abin da ke sanya mutum damuwa mutum ya kira yake zage ka ba tare da kai mar komai ba wannan dole ya fusata ka watakila in baka yi muwafaka ba karama zagin da ya maka in kuma ka fi karfin shi ka dake shi idan ba za ka iya dukan shi ba ka kai shurin hukuma ka ce wala ya zage ni ban yi masa komai ba me ya haifar ma damuwa a ranka Muhammad ibnu Idris ne Shafi Allah ya masa rahama wani lokaci tafiya yake sai wani ya kiraye shi ya ce masa Muhammad ya juyo sai ce Allah ya tsine maka albarka shi ma ya kiraye shi da sunan shi ya ce masa wani ya juyo sai Allah ya maka albarka wancan din sai ya dauka cewa Imam Shafi'i bai ji ne ya faɗa ba sai sake cewa ko baka ji bai na faɗa ba ya ce me kace ya ce sha ne Allah tsine maka albarka ya ce ni ma baka ji abin da nace ba yace me kace cane alai baka albarka sai aka tambayi Imam Shafi'i yaya aka yi mutun na tsine ma kai kana yin addu'a ta fatan alheri sai sai kowane dana kyauta da abin da ke cikin ajihun shi shi a bisa tarbiyyar da ya samu a bisa tsarin shi baya da alheri ko fatan alheri a cikin burgamin shi da zai dauka bani sai fatan sharri ni ko ban tarbiyyata da wannan ba dan haka sai neman addu'a shi Allah ya bashi kariya to dabi'ar ambaton Allah yakan kauda mutum damuwa da bakin ciki irin wannan وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والنشاط أنبتهم الله يكن جاومتهم الفرح فرنسكي والسرور دا النشوة والنشاط بكما نشاط كسامتهم با قوتي تريتي أجيومشي bai ajje a banki ba bai ajje a banka dai ba amma in ka kalli fuskar shi babu damuwa saboda me saboda ambaton Allah ya lizinta zaka samu wani an kai halin da babu abin da za a ci a gidan shi amma wannan bai shagaltar da shi ya hana shi ambaton Allah ba saboda ya san mai badawa yana kallon shi kuma ya san a wani hali yake ciki ar-rabi'a fa'ida ta hudu annahu yuqawwil qalba wal badana ambaton Allah yakan sanya zuciyar mutum ta zama mai karfi kuma yakan sanya gangan jikin mutum ya zama mai karfi dabi'ar mu'mini ana sanya zama mai karfin zuciya mai kuma karfin imani shi yasa manzo Allah yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if mu'mini mai karfi shine mafi alheri da soyuwa a wurin Allah sama da mu'mini mai rauni wa fi kullin khair amma kowanne tare da shi akwai alheri da wancan mu'minin mai karfi da wannan mu'minin mai rauni kowanne akwai alheri tare da shi in ba dan haka ba yaya za a yi mu fahimci cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun fi kowa karfi a duniya wannan rukunin da suka taru da manzon Allah suka yi zamani da shi sun fi kowa karfin gangan jiki sannan sun fi kowa karfin imani me ya gadar musu da haka yawan ambaton Allah saboda sun ambaci Allah ambatan da wani bai yi wa Allah irin wannan ambatan ba tare da cewa idan ka dubi ginin jikinsu hatta asira ba wai mutane ba ne wanda za ka ga alamar koshi tare da su amma ambaton Allah shi ke gina jikunansu ya gina zukatansu Allah ya datar da su al-khamisa فائدة تبير أنه ينور الوجه والقلب أنبتهم الله شينك حسك فسطة والقلب يكون حسك فزوشة مفهين شو أنه قبل ذلك يوم أنشكت شو ونزامن واندع بنا لما في حد الله حول ولا قوة إلا بالله lokacin da mutane ba su damu da gyaran zukatansu ba amma sun damu da gyaran gangan jikinsu mutum yakan iya sanin irin nau'in sabulun da zai yi wanka da shi dole sai mai kyau sai mai kanshi sai sabulun iri kaza sabulun da zai gyara mara fata ya sa fatan shi ya laushe mutum yakan iya zaben man da ya kamata ya shafa ba kowane irin mai mutum zai shafa ba saboda a cikin man ma an ce akwai mai sa bakin fata a mutum bai shafa wannan a har ma an waye gari yanzu mutane sukan yi kokarin sayan man da zai canza musu launin fata daga bakar fata zuwa farar fata sai dai abinda mutum ya mance yanda Allah ya halicce ka haka yake bukata ganin ka idan ya halicce ka fari yana bukata ya ganka fari in ya halicce ka baki yana bukata ya ganka baki sannan halittar ka baki da Allah ya yi ba shi ke nuna cewa Allah baya son ka ko bai damu da kai ba da kuma Allah ya halice ka fari ba shi ke nuna Allah ya fi son ka shi yasa ya zabe ka da farar fata abin da bai ba wani ba amma ala ayi halin me Allah ke bukata a wurin ka farar zuciya da fara aiki dan adam kana da iko da zaka canza ayyukanka daga bakaken aiki zuwa fararen aiki shine abin da ake bukata a wurin ka domin mutum sufofi yake da akwai kala biyu akwai sufofi na fatar jiki akwai sufofi na zuciya sifar gangan jiki ba ta canzuwa ba kuma aibu bane ga dan adam yanda Allah yayi ka kake san ganin ka an waye gari Allah yayi ka mai jiki yayi ka ramammi yayi ka dogo yayi ka gajere yayi ka fari yayi ka baki yayi ka mai kyau yayi ka mummuni mai muni duk yanda Allah ya so haka kake san ganin ka bi ayi suratin masha'a rakaba to amma a ayyuka akwai masu kyau akwai marasa kyau wanne ake son ka kasance a kan shi ayyuka masu kyau yanayin halittar jiki dan adam baya iya canzawa kan shi yau sai aka waye gari mutum gajere ne sai ce to ai shi yana ganin duk abokan shi dogaye shi ya za a yi zauna ga gari ya kamata ya koma dogo wace hanya zai bi koma dogo akwai hanya ba za ka iya ba ba kudurranka bane ba haddinka bane yau sai aka wayi gari kana da tsawo da yawa aka ce ah wani tsawon nan yayi maka yawa to ya zan yi da shi ina za ka je a rage masa wannan ka yau sai Allah yake mutun ne kai rabanne sai ka ci ganin ba dacewa bane suwana kowa da kiba sai kibar ka ta zama ba kiba dabi'i ba kiba ce da ka sha magani irin wanda suke cewa sha ka fashi wallahi baka yankin gani a cikin mutane domin idan zaka kalli mutumin da kibar shi kiba ce ta halitta da kuma wanda kibar shi wasu magani ya sha suka bashi wannan kibar yanayin halittar su ma ba dai bane abin nufi anan duk yanda Allah ya halice ka kai hakuri ka zauna da wannan sifar sifa ta gangan jiki amma abin da ya shafi sifa ta dabi'a wannan kana da imkaniya ka canza shin sifa ta gaskiya sifa ce sifa ta ƙarya sifa ce amma dan adam zai iya yunkurin canzawa daga sifan ƙarya ya koma zuwa sifan gaskiya duk abin da zaka faɗa kai wa harshen ka lizzami shi yasa Allah ke umarta ka da gaskiya kuma yake hana ka ƙarya sifa ta cin amana sifa ce sifan tsare amana sifa ce saboda Allah ya san zaka iya shi yasa ya umarce ka ka zama mai riƙon amana ya hana ka zama mai cin amana sifa ta kunya sifa ce sifa ta rashin kunya sifa ce saboda Allah ya san zaka iya shi yasa ya umarce ka ka zama mai kunya kar ka kuskura ka zama mara kunya sifa ta hakuri sifa ce sifa ta gajan hakuri sifa ce shi yasa sai Allah ya umarce ka ka zama daga cikin masu hakuri kar ka zama daga cikin marasa hakuri sifa ta kyauta sifa ce sifa ta ruwa sifa ce amma sai Allah madaukakin sarki ya umarce ka ka zama mai kyauta kar ka zama marwaci ashe sifan kyauta sifan hakuri sifan juriya sifan kunya sifan karamci sifan dogaro ga Allah wannan da sifofi ne abeban yabo a wurin Allah madaukakin sarki amma kishoyin wayannan sifofin fa abin zargi ne a wurin Allah idan mutum ya zama marwaci idan ya zama makarici idan ya zama maras kunya ya zama maras hakuri to wannan sifa ce da shari'a za ta zarge shi ba kuma zai gadarwa da mutum mutunci ko kiba a wurin al'umma ba sabanin sifofi na jiki to abin mamaki yau maimakon mutum ya ga wani hanyoyi ya kamata ya bi ya samu hasken zuciya a samu nishadi zuciyar shi ta zamfara aikin shi ya zamfari a sai ya tattara wannan ya ajje ga zuciyar baki kirin kamar duhu amma kokarin da yake ya wanke fuskar shi ya shafa mai yayi abu kaza ya bayyana idan mutane cewa mai hasken fuska ne ko da aikin shi baya da haske a wurin Allah madaukakin sarki babu ko shaka irin wannan rashin dacewa to amma mu sani ambaton Allah yunawwiru alwajha yakan sanya fuskar mutum ta yi annuri abinda ake annuri a nan wurin ya baka haiba kwarjini da mutum ya ganka ko da talaka ne zai san cewa ya ga mutumin kirki ya ga mutumin da ya san ya kamata haka nan wal kalba ambaton Allah yakan haifar da haske a cikin zuciya asadisa fa'ida ta shida annahu yajlibu arzika ambaton Allah yakan gadarwa mutum arziki yakan jawo mu arziki mutum sai zan mawadaci kuma hissan wa ma'ana domin daga cikin wadata Allah ya arzuta ka da abu komai kankantar shi ya zan zaka wadatu da wannan abin ba sai ka ji kai roƙo ba idan har mutum zai zan mai takaffo ya mika hannu a can yayi bara a bashi ya mika hannu a can yayi roƙo a bashi ya mika hannu a can yayi ƙarya a bashi to wannan babu maganan kamewa tare da shi ko dai Allah madaukakin sarki ya arzuta ka da abin da yake arziki ne hissan wa ma'ana duk wanda ya ganka ya san mai arziki ne ko kuma a'a Allah ya arzuta ka da arzikin da ka wadatu ba za ka je ka tambaye kowa ba wataƙila za a wayi gari ba ka da shi banda mahalicinka ba wanda ya san ba ka da shi amma mutane suna yi makallan mai akwai saboda ne saboda Allah ya arzuta ka da wadatun zuciya da haka Allah ke yaban ahlus suffa yake cewa ya hasabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alun an-nasa ilhafa idan wanda bai sani bai gansu zai yi tsammanin agniya'a suna da kuɗi mawadata ne saboda ne min at-ta'affufi kamewa suke ba sa tambayar kowa. Wani sai idan ka roke shi, ka tambaye shi, ka bayyana matsalarka a gaban shi, sannan zai san cewa baka da shi. Asabi'a na bakwai, annahu yaksu zakira almahaba wal halawa wan nadara. Ambaton Allah yaksu zakira, yakan tufatar da kwalwar mutum. Az-zakira wato shine fahimta ta mutum, yakan tufatar da ita mahaba kurjini wa halawa da dadi wan nadara da kuma haske. Sai ya zama mutum mai nishadantuwa ta hanyar amfani da kwalwar shi, yana ganewa, yana fahimta, yana jin dadi da ambaton Allah madaukakin sarki. Afamina fa'ida ta takwas, annahu yuwarithul mahabba allati hiya ruhul islam. Ambaton Allah yakan gadar da su so tsakanin juna. Allati hiya ruhul mahabba, wanda san shine ruhul islam, shine son musulunci. Wato ya zama akwai soyayya tsakanin juna ta dan Allah. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewa gobe al kiyama akwai mutane guda bakwai za su kasance a inuwan al'arshi, inuwar da babu wata sai ita. Da manzon Allah ya lissafa a ciki sai yake cewa wa rajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mutane guda biyu da za su haɗu su yi tare ta dan Allah, wani yana son wani so na dan Allah, wani na son wani so na dan Allah. Waɗannan mutanen abinda ya haɗa su son Allah kuma suka rabu har kowa ya koma ga Ubangijin shi, to za su kasance a inuwan al'arshi, inuwan da babu wata sai ita. Akwai mutumin da kana san shi ba dan Allah ba, watakila dan abin hannun shi kake san shi. Akwai mutumin da kana san shi a dan wata manufa ta duniya, amma sai kaga mutum ba kana kwaɗayin komai a wurin shi ba, bal wani zaka ga kai ɗin ka ma fi shi wadata, ka fi shi abin hannu, amma sai kaga cewa kana san shi so da dan Allah. Shi yasa manzo Allah ya ce in ka ga mutum kana san shi, kar ka bar abin a ranka ka ce mas wana inni uhibbuka fillah, ina san ka dan Allah. Shi kuma sai ce ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani fihi, wanda ka so ni dan shi ina yi mafata kai ma ya so. Wannan shine yan uwantaka ta don Allah. Yau kaddara sai ka ji labari na wani mutumin kirki wanda ya yi shekaru kaza da mutuwa, ka karanta labarin shi da irin gudunmuwar da ya ba musulunci, da irin yanda ya tsaya tsayuwar daka wajen tsare karantar wata manzon Allah, amma mutumin ya rasu ne. Sai ka ce Allah ka zama shaida, ina son wannan mutumin don kai. To Allah shaida ne. Allah ka zama shaida, ina son wannan mutumin don kai. Idan har ka faɗa da manufa ta gaskiya, gobe alkiyama Allah zai haɗa kai da wannan a inuwan al'arshi, inuwar da babu wata inuwar sai ita. Nam annahu yuwarisul mahabba allati hiya ruhul islam wa qutubu rahaddin. Qutubu raha, idan an ce qutub ana nufin jigo, shine jigo na rahaddin, turken addini. Ambaton Allah shine jigo, babu wani abu daga cikin ibadu face sai ka samu ambaton Allah. Wa madarus sa'ada, kuma shine wurin kai kawo makewaya ta samun arziki, wan najati da tsira gobe da kiyama. Wanda yake sanya taka tudun ya tsira, yake sanya taka tudun samun sa'ada, arziki na ranar lahira, ya kasance mai lizintar ambaton Allah. At-tasi'a fa'ida ta tara, annahu yurithul muraqaba, yakan gadar da al-muraqaba, shine tsaro ko security ko kuma sa'idu. Hatta yadkhul fi bab al-ihsan, har ya zama mutum ya shiga cikin babin kyautatawa. Fa ya'budu Allah, sai mutum ya bauta wa Allah, ka annahu yarahu, kamar yana ganin Allah. Idan mutum ya kasance mai ambaton Allah da yawa ne, zai kasance a babin muraqaba. Abinda ke muraqaba, duk abinda mutum zai yi zai tabbata cewa Allah yana kallon shi, ko da yake shi baya ganin Allah a wannan lokaci. Wani lokaci wani daga cikin magabata suna tafiya da shi da ɗanshi, sun wuce jikin wani lambu, sai ɗan yake cewa, uban yake cewa ɗan, ka tsare mana in je in ciro mana ɗan ice ta hanyar yadda ba wanda zai gamu. ma'ana kalle mana hanya in kaga mawani ya taho kai mana magana yana bukatun ya ciro dan icin amma kar wanda ya gansu sai da uban ya taka gishi ya mika hannu kamar zai tsinko dan icin sai shaya masa ya abati yarana wahid ya baba akwai mai kallon sai uban ya sako da sauri yazo ya duba dama da hagun bai ga kowa ba sai sace komawa sai da ya mika hannu zai ciro sai shaya ya abati yarana wahid baba akwai mai kallon sai da aka haka so uku sai uban ya ce wai hak man yarana kai san ka wace ganin mu sai sai masa Allah Allah ke kallon mu kai ka ce da sharadi mu dauka kar wanda ya gamu ya zami mu koyo Allah madaukakin sarki wanda yake babin muraqaba ya taka wannan matakin yana jin kunyar ya saba wa Allah koda babu kowa kamar yanda yake jin kunyar ya saba wa Allah ga mutane akwai saban da in kai shi gaban mutane bayan da suka iya da kai bakin ta ya masu rutu ne amma ba mai iya hukunta ka a cikin mutanen a duniya ko a lahira to har idan zaka ji kunya din ba da aula ka ji kunyar Allah ko da babu kowa da kai sai shi saboda ina kallon ka shi yasa wani lokaci wani ya tambaye wani malami cewa yana son ya bashi fatawan halaccin ya saba wa Allah yana son ya saba wa Allah sai ce idan zaka yi amma da sharadi na farko kada ka saba wa Allah a bayan kasar da ya halitta domin da kunya ya shimfida ma kasa kuma ka saba mara kanta abu na farko kenan sai ka samu wata kasa a gefe guda wadda ba Allah ya halice ta ba sai kai samu anan wurin abu na biyu yace ka saba wa Allah amma kar kai saban da ni'imar da yayi ma don kar ya zama ya ma ni'ima kuma kai amfani da ni'imar da yayi ma ka saba ma ai da kunya Allah ya ma ni'imar baki kuma ka saba wa Allah da bakinka yayi maka ni'imar gani ka saba wa Allah da ganinka yayi ma ni'imar hannu ka saba wa Allah da hannunka yayi ma ni'imar kafa ka saba wa Allah da ni'imanka sai sai to abu na biyu kar ka kuskura ka saba wa Allah da abinda Allah ya ma ni'ima sai sai mus kuma sharadi na uku ka je kai saban amma inda zaka koyi kar Allah ya ganka to ka ga mun ya saban zai yi an ce kar yayi saban a bayan kasar da Allah ya shimfida kar yayi saban da wata ni'imar da Allah ya masa a jikin shi kuma sannan ya je yayi saban amma inda Allah bai gane shi ba ma sharadin guda uku ba ko guda ɗaya zai iya yiwa je ka a ce yayi saban da ni'imar Allah a bayan kasar Allah amma inda Allah bai gane shi a ina zai yi ko kuma a ce kayi saban Allah da ni'imar da ba da ni'imar da Allah ya maka ba a jikinka wace ni'ima ce wadda ba Allah ya maka ita ba bai yi ba sai shi to sai bauta wa Allah ka annahu yara wala sabila lil ghafil ba wani hanya ga mutumin da yake rafkanan dai ne alil zikiri daga baran ambaton Allah ila maqamil ihsani da za a ce ya kai matsayin ihsani mutum zai kasance yana ambaton Allah yana ambaton Allah zai kai matakin ihsani kyautatawa amma rafkanan ne daga baran ambaton Allah ba zai taba taka mataki irin wannan ba balantana a ce ya kai babin muraqaba Allah ya taimaka mana al-ashara fa'ida ta goma annahu yurithul inaba ambaton Allah yakan gadar da komawa al-inaba shine mayar da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki warruju'a ila Allah ta'ala da kuma komawa zuwa ga Allah ambaton Allah yake sanyawa mutum ya san yanzu yawa Allah laifi ya yarda ya tabbatar cewa ba ya da wanda zai kai koke ko ya koma wurin shi dan samun mafaka in banda Allah madaukakin sarki to ambaton Allah yake gadarwa da mutum mai da tuba zuwa ga Allah da kuma komawa zuwa gare shi al-hadiya ashara fa'ida ta goma sha ɗaya annahu yurithul qurba min Allah ambaton Allah yakan gadarwa da mutum al-qurba kusanci min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki fa ala qadar zikr Allah ta'ala yakunu al-qurbu minhu a bisa gwargwadon ambaton Allah da kake yi to haka nan kusancinka da Allah madaukakin sarki yake kasancewa wa ala qadar ghaflatihi a bisa gwargwadon rafkana da mutum ke yi daga barin ambaton Allah ya kunu bu'uduhu anhu haka nisan shi yake kasancewa daga barin kusancin Allah madaukakin sarki. Ashe a duk lokacin da mutum yake yawaita ambaton Allah, to kusancin shi tsakani da Allah ƙara ƙaruwa yake. Shi kuma kusanci da Allah kusanci ne ma'anawi, ba kusanci bane hissi. Idan mun ce kusanci hissi, kusanci na zama da ido. Yanzu idan ina zaune, wani mutum ne yafi kusa da ni, sai a ce ai wani yafi kusa da shi, to in gwami ka masa. Amma idan aka ce kusanci ma'anawi, na ma'ana shine sai a ce ai wani makusancin wani ne, koda ku yana da wata ƙasa. Ga wani mutum a zaune a kusa da kai, sai a tambaya wai wane ne makusancin wane, a ce a'a ai makusancin shi wane ne, yana Saudiya ko yana ƙasa kaza. To ha kusanci na Allah madaukakin sarki, bawa zai taka wannan matsayin ne a lokacin da yake yawaita ambaton Allah madaukakin sarki. Afaniya ashara fa'ida ta 12, annahu yaftahu lahu baban azima min abwabil ma'rifa. Ambaton Allah yakan bude wa mutum kofa mai girma daga cikin kofofin sanin Allah. Domin daga cikin abin da ke kawo mutum kuncin sani, yawan aiwatar da ayyukan sa yakan haifar da datti ko tsatsa a cikin zuciyar mutum. Amma idan mutum ya zama mai ambaton Allah ne, zai zama kamar akan yi wa zuciyar shi akaras, ana goge ta kamar an shirya ta ne domin ta anshi duk abin da zai shigo cikin ta wanda ke da alaka da addini da kuma hasken imani. Wa kullama akthara min adh-dhikri, duk lokacin da mutum ya yawaita ambaton Allah, izdada min al-ma'rifa, sai ya ƙara ilimi. Duk lokacin da harshen ka ke ƙara zama danyi akan ambaton Allah, sai ka samu Allah na haskaka maka hanyoyin ka addinanci. Amma idan mutum ya zama rafkananne, baya ambaton Allah, sai dai ka ji zantuttuka da kalmomi wanda ba su dace a bakin shi ba. Wani ma za ka ji kalmomin batsa da alfasha, wani ma ka ji zage-zage a bakin shi. Ko ba komai, ya isa dan adam ya fahimci cewa duk abin da ka rubuta, ka faɗa rubuta za a yi. Duk abin da mutum ya faɗa, akwai wakili mai muraƙaba wanda Allah ya sanya kusa da kai, wallahi sai ya rubuta abin da ka faɗi. Kuma ko da kai, misali a ce a baka wuri, baka san ana daukar magana ba, ka saki harshe, ka faɗi magana, ka sa ranka tsawon awa guda. Daga baya sai aka baka abin da ka faɗa a rubuce, aka ce ka faɗi kalmo, rubuta kalmomin da ka faɗa na sharri da kuma na alheri, kai za a ba alƙalmi a ce rubuta. Ga mutane sun sa ma ido kunna kasa ɗin, ka ji abin da ka faɗa, kalma kaza sharri ce rubuta ta a nan, kalma kaza alheri ne rubuta a nan wurin, sai ka ji kunya ta kama ka. Idan ka duba kai, ka cika feji biyu da kalmomin sharri, amma kalmar alheri bata wuce feji ɗaya ba ko rabin feji, sai kunya ta kama ka. Inda za a ce ma to da wannan Allah zai ma hisabi, sai ka jiran ka ba dadi. To bari a ce rayuwanka baki ɗaya, haka Allah madaukakin sarki zai sanya marubuta su rubuta duk abin da kai. Allah ya kawo nasiri. Afalika ashara fa'ida ta 13, annahu yurisul haiba li rabbihi wa ijlali, yakan gadarwa mutum da alhaiba, wato shine samun kurjini da ganin girma da rabbihi, na ubangiji, wa ijlalihi, da kuma girmama shi. Li shiddati istila'ihi ala qalbihi, saboda tsananin daukakuwar shi a zuciyar shi, matsayin Allah a zuciyar shi, wa hudurihi ma Allah ta'ala, da kuma halartar shi tare da Allah madaukakin sarki. Wanda yake yawaita ambaton Allah, zaka samu kullun akwai Allah a cikin zuciyar shi, baya mantawa daga barin ambaton Allah da kuma tuna Allah a lokacin da yake cikin ibadu da ma sauran lokutan da yake cikin ayyukan shi ne da kullum. Bi khilafil ghafil, amma sabanin mutum wanda yake rafkananne, fa inna hijabal haiba daqiqun fi kalbi, hijabi na haiba, ganin girman Allah madaukakin sarki, yana nan ya kare zuciyar shi. Yanzu da Allah ma'auna kawunan mu, mu kuma yi wa kawunan mu adalci, kowa a cikin mu ya tsaya ya tunani tsakanin shi da Allah a cikin awa 24 da yake da ita a kullum, awa nawa yake da ita ta karanta alqur'ani mai girma. Wannan kai ne zaka yi kanka hisabi, ka ce ina kaddara a kullum ina karatun da ya kai awa daya, muqaddara a kullum nakan yi wa annabi salati sau nawa, a kullum nukan yi istighfari sau nawa nukan yi haila sau nawa muqaddara wannan sannan idan na je tsayuwar sallah takan dauke minti nawa in na kare sallar azkar da bayan sallah me nake karantawa idan zan shiga bayi azkar me nake karantawa in na fito me nake karantawa idan zan shiga gida me nake karantawa in na fito me nake karantawa idan zan kwanta ko ciyar bacci me nake karantawa in na tashi me nake karantawa watakila kowa da zai wa kanshi adalci a cikin mu ya tsaya tsakanin shi da Allah mutun ya tambayi kanshi kuma ya ba kanshi amsa ko kuma ya rubuta wannan tambayar a matsayin question kuma ya gyara ya ba kanshi maki sai ga maki nawa zai ba kanshi watakila ta hanyar hakan sai mutun ya daga daga matakin da yake da shi yanzu zuwa mataki na sama amma dan adam a dabi'an sharafkananne ne baya la'akari ko lura da lokacin shi ke karewa gari zai waye ka shiga harkokin duniya daga can ka tafi can wurin daga can ka tafi can wurin ka dauki waya ka kama wasa cikin abin da bai da amfani da ita a yanzu chatting kake tsakanin kai da wani ka shiga Facebook a atugo kake yi yanzu kana abu kaza kana abu kaza sai shi maka lokaci kaza baka sani ba cikin wasan ka da waya watakila inda zakai wasa na awa biyu da ita sai an yi sa'a kai minti 10 cikin abin da zai amfane ka amma sauran cutuwa ne dan adam baya sanin wannan asara ne a wurin shi kuma duk lokacin da ya wuce lokacin ba zai dawo ba ka kaddara lokacin da zaka ja numfashi in ka ja numfashi ka fidda wannan lokacin har abada ya wuce ba zai dawo ba arabi'a ashara fa'ida ta 14 annahu yurisuhu dhikrullahi ta'ala ambaton Allah yakan gadar ma kai ma Allah ya ambace ka qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah yace fadhkuruni adhkurukum wa ambace ni nima zan ambace ku walau lam yakun fi dhikri illa hadhihi wahdaha koda babu komai cikin ambaton Allah kawai sai kai ma Allah ya ambace ka lakafa biha fadalan wa sharafa da ya isa ya zama fadala ya isa ya zama daukaka yanzu wani sa'i babban mutum mai matsayi ma yake tambayar ka cikin mutane misali in ya ga wasu mutane wanda sun san ka an gaisa sai shi ah ni ina labarin wani a ce ai ranka yadda yana da lafiya lau in an zo alƙabar labari cewa wani sai da ya ambace ka yace kana ina zai ji dadi saboda wani ya ambace shi mun fahimta yanzu misali a ce mutane sun kawo shugaban ƙasa ziyara sun gaisa da shi sai ya tambaye wani mutu a daga ina kuke mun zo daga unguwa kaza ni ina wani na ungoku a ce ayya na murin da Allah ambaton shi a harshen shugaban ƙasa bai zai daga mata ba shi ba to kuma yanzu a ce Allah madaukin sarki ne da kanshi zai ambace ka amma umarnan ka yi fadhkuruni adhkurukum ku ambace ni zan ambace ku al-khamisa ashara na 15 annahu yurisu hayatal qalbi ambaton Allah yakan gadarwa da mutum rayuwar zuciya domin a cikin zukata akwai zuciya mai rai akwai zuciya matacciya menene abinda zuciya ke rayuwa da shi ambaton Allah madaukin sarki kala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya ya fada Allah masa rahama yace adh-dhikru lil qalbi idan zaka dubi zikiri dangane da zuciya matsayin shi mithlul ma'il samaka misalin ruwa ne da kifi kifi na iya rayuwa an babu ruwa ba zai iya rayuwa ba idan da zaka cire kifi daga cikin ruwa ba zai dauki lokaci mai tsawo ba zai mutu to haka nan zuciya ta mutum musulmi da zaka raba da ambaton Allah to kamar ka cire kifi ne daga ruwa ba za a dauki lokaci ba wannan zuciyar za ta mutu amma idan mutum na son ya raya zuciyar shi da me zai raya ta da ambaton Allah madaukin sarki malin yace fa kaifa yakunu halus samak ya ya halin kifi ke kasancewa idza faraka alma'a in ya rabu da ruwa mutuwa yake yi to sai dai shi dan adam miskini baya iya garewa mutum zai zama akwai rai tare da shi yana tafiya ya je ya dawo amma zuciyar shi a mace bai sani ba yanda jikinka ce yin rashin lafiya ka buƙaci ganin likita domin magance abin da ke damun ka haka nan zuciyanka ke rashin lafiya menene waraka ga zuciyanka ambaton Allah madaukin sarki domin ciwon zuciya rashin lafiyar zuciya kala biyu ne. Akwai rashin lafiyar zuciyan da likita ka iya dubawa a cewa da ciwon zuciya yake, akwai bukata a bashi magani iri kaza, magani iri kaza, magani iri kaza. Ina fata muna ganewa. Sannan akwai maradul kalbi, maradul kalbi rashin lafiyar zuciya ta hanyar sarrafkanar ma'abucin zuciyar daga barin ambaton Allah. Malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan, akan nau'o'a na amradul qulub, irin rashin lafiyar da zuciya ke da ita. Kuma wallahi mu duba mu gani ƴan uwa mu fahimta, rashin lafiyar zuciya ya fi kowace irin rashin lafiya hadari. Duk rashin lafiyar da dan adam ke ganin barazana ce a rayuwar shi, musamman irin cututtukan zamani masu hadari. Yau an waye gari akwai cututtukan da in sun kama mutum to awanni zai dauka a duniya kawai zai mutu, wanda suke barazana ga rayuwar mutum ba ma wai zancen lafiya ba. In sun kama ka ba su da magani, ba kuma lokaci suke dauka ba, suna kama ka awoyi kadan, duk likitocin da za su yi tsaye akan ka ba sa iya magancewa mutuwa zaka yi. Da ma wasu wanda ba su ba, rashin lafiyar zuciya ya fi hadari sama da zama sama da rashin gangan jiki. Misali kansa ke kama mutum, karshe kansa ta kashe shi ya mutu. Akan auna mutum a ce yana da hawan jini, gaban shi ya fadi, me yake jin tsoro mutuwa? A auna mutum a ce yana da suga, gaban shi ya rika faduwa, me yake jin tsoro mutuwa? Za a baka ka'idoji, kana da hawan jini karka ci abu kaza, karka yi abu kaza, karka yi abu kaza, kana da suga abincinka kaza, karka yi amfani da abu kaza, ka kiyaye. Kuma duk bakin abin da ake jin tsoro dai mutuwa, idan ku an cika da imani ta kuka gama a mutu. To amma rashin lafiyar zuciya, lallai idan akwai rashin lafiya kan hana mutum ya cika da imani, ko da baya da wayancan rashin lafiyan, baya da hawan jini, baya da suga, baya da HIV, baya da komai, amma zuciyan shi akwai rashin lafiya, rashin lafiyan zuciya zai iya jawo mutum ya cika ba da kalmar shahada ba. To shi kun zanda za ka rayu a duniya, ka rayu shekara 10, ka rayu shekara 20, ka rayu shekara 100, ka rayu shekara 1000, ai dole dai za ka mutu kana so ko baka so. Wani ke cewa walau ishka alfan thumma alfaini ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila al-qabri. Da za ka rayu shekara 1000 thumma alfaini, sannan ka rayu shekara 2000 bayan wannan, fala budda min yawmin tasiru ila al-qabri, ba makawa sai an samu wata ran daga kasan ka mutu za a raka kabari. As-sabi'a, as-sadisa ashara, ta 16, annahu qutul qalbi war ruh, ambaton Allah shine abincin zuciya, war ruh kuma shine rayuwar zuciya. Mun san irin abincin da muke ci, abincin da ke gadan mana da rashin da lafiya a jiki, ya sanya jikinmu ya yi kyau. Domin misalin ko mutum rashin lafiya ya likita zai iya baka shawarar cewa ka rika cin abu kaza, ka rika cin abu kaza da abu kaza da abu kaza, wannan zai sa jikinka ya dawo ya kyau, kuma jikinka ya karfi. Domin ɗabi'an ɗan adam baya iya rayuwa in babu abinci. To amma zuciya abincinta shine ambaton Allah, shine ce qutul qalbi war ruh, shine abincin zuciya da kuma rai. As-sabi'a ashara, na 17, annahu yurithu jala al-qalbi, yakan gadar da jala al-qalbi, wato goge zuciya, min sada, daga tsatsa. Idan akwai datti da kazanta, mutum na ambaton Allah sai ambaton Allah ya goge zuciyar shi. Wala raiba, babu kokonto, anna al-qalba yasda, zuciya na yin tsatsa, kama yasda an-nuhas wal-fidda, kamar yadda tagulla da azurfa su ma suke yin datti su yi baki, sun shiga wani halin da za ka sun yi duhu, ko kuma kamar yadda bakin karfe ke yin tsatsa. Wa jala'uhu, amma goge shi a kankare shi bi dhikri, da ambaton Allah, fa innahu yajluhu, yakan goge zuciya, hatta ya da'ahu kal mir'atil bayda, har ya sanya zuciya ta zama kamar madubi fari. Fa idha taraka dhikra, idan mutum ya bar ambaton Allah, sada'a, sai zuciyar shi yayi tsatsa, yayi datti. Fa idza zakara jalahu, idan ya ambaci Allah, kuma sai ambaton Allah ya goge wannan zuciya din. Sada'ul qalbi, abinda ke kawo tsatsa ta zuciya, bi amrayni, abubuwa ne guda biyu. Bil ghafala, abu na farko da kana da ambaton Allah yakan sanya mutum zuciyar shi tsatsa wa dhanbi da kuma aikata aikin zunubi shi sa Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda ke sanya tsatsa da datti a cikin zukatan su aikin da suke yi asalin zuciyar mutum tana da haske kamar wannan abin mukaddara wannan kwan idan mutum ya aiwatar da aiki na laifi za a samu dugo baki sai a diga akan zuciya idan ya tuba tuban da ya cika sharuɗa sai a goge wannan dugon idan mutum bai tuba ba ya sake aikata aikin laifi sai a diga dugo wannan baki mutum ba zai gushe ba yana aikata aikin laifi ana sanya dugo ana diga dugo baki a cikin zuciyar har sai an waye gari har cannan duka baka gane shi ta koma baka kiran to mutum sai ka duba idan kai ƙarya fa za a diga wannan dugon in ka kalli laifi za a diga wannan dugon in ka ji za a diga in ka taba za a diga in ka yi tafiya dukkan motsi in kai abin da ya saba wa shari'a zai haifar da datti a cikin zuciyarka to ashe ya kamata sai mutum ya san ba wai rayuwa ta kara zube rayuwar da mutum zai halatta wa kanshi munkari ba shi ne kamata mutum yi ba duk abin da na san laifi ne a shari'ance in janye jikina ba zan yi shi ba abin da na san ambaton Allah ne in zan mai tsare sallah mai tsare karanta alqur'ani mai yawaita istighfari mai yawaita salatin annabi mai yawaita haylala da abin da yake ba da wannan shine rayuwar mutum a duniyar shi wajala'uhu bi shay'aini amma goge zuciya da abubuwa ne guda biyu bil istighfar yawaita istighfari wa dhikri da ambaton Allah faman kanat la ghafla wanda rafkana ya zama shine aglaba awqatihi mafi rinjayen lokacin shi bayan ambaton Allah kana sada'u murakkaban ala qalbi mutarakiban ala qalbi to tsatsar da dattin zai dankare ya taru akan zuciyar shi wasadahu bihasbi ghaflatihi haka nan shi ma tsatsan zuciyan toshe ta gurgudan rafkana shi ne wa iza sada alqalbu idan ko zuciya ya tsatsa lan yanqabi fihi suratul ma'lumat ala ma hiya fihi duk wasu surori al-ma'lumatu wanda aka sani ya kamata mutum ya sifanta da su ba za su iya tabbatuwa akan shi ba fayaral batila fi suratul haqq nan ne zaka ga mutum yana ganin barna ce amma sai ta fito ma a sura ta gaskiya abin banna ne misali mai hakuri kamar abin da ke faruwa a gidajen mata da yawa mace haihuwa za a yi mata ko ko ita za ta haihu a babin godiya ga Allah ta haihu ta haihu lafiya an yi suna sai ta kirawo makadi a rasuna sai a zo a yi takidi in ka ce mata ba daidai ba ne sai ce to ai murna ce ta biki yanzu wannan godiya dan mai ce ake wa Allah madaukin sarki kuma abin da zai faru a wannan kidin da za a yi cikin kalmomin da za a furta akwai rashin daidai cikin abin da za a kida akwai rashin daidai haduwar maza da mata akwai rashin daidai kudin da za a ba makidin albazaranci ne amma ba ta ganin laifi ne tana ganin ta yi daidai me yasa ta haka bata ambaton Allah shi yasa take ganin barna a matsayin daidai amma mai hankali wallahi kwandala bai dauka ya ba makadi kwandala naira daya ya dauka ya ba makadi wallahi bai bashi amma wani sai ya gayyato makadin sai ya bashi kudi sama da 10,000 20,000 miliyan 1 miliyan 2 gurgudun sabin shi wal haqq fi sawtil batil rashin ambaton Allah ke sanya mutum ya ga gaskiya ga ta gaskiya ce amma yana mata kallon barna li'annahu saboda shi lamma taraka ma alaihi sada lokacin da tsatsar ya dankare a ran a cikin zuciyar shi azlam sai zuciyar yayi duhu falam tazhar fihi suratul haqaiq sura ta haqiqanin abu ba ta bayyana gare shi kama hi alai kamar dan da ya sani yanzu misali mutumin da yake da dundumi wanda baya iya gani abu zai taho daga nesa mutum baya iya bambance wancan namiji ne ko mace wani na nan a zaune da wani zai shigo kofar masallacin wannan zai dai ga alamun duhu-duhu amma mace ce ta shigo ko namiji ba a iya sani amma wanda Allah ya bashi lafiyar ido daga nan tafiyar ko ta kai kofar yamma zai iya gane wanda ke can namiji ne ko ko mace to haka wanda Allah ya bashi hasken zuciya zai iya gane abu mara kyau da kuma mai kyau saboda yawaita ambaton Allah Allah ya mana muwafaka fa idza taraka ma alaihi sada idan dattin yayi yawa wasu wadda yayi baki aha wa arakibahu arran to kuma daga nan sai a ce wa arakibahu arran tsatsa ya shiga cikin zuciyar shi fassara tasawwuruhu wa idrakuhu yanda yake suranta abubuwa da fahimtar shi sai ya zama ya canza fala yaqbalu haqqan ba zai iya ansar gaskiya ba wala yunkiru ba'ilan ba zai iya inkarin abin da yake barna ne ba wa hadha a'zamu uqubatil qalbi wannan shine mafi girman uqubar da ke samun zuciya mutun na kallon abu barna ne amma ba zai yi musu wannan barnan ba yana kallon daidai ne amma ba zai yi jure daidai din wannan ba to babu ko shaka idan an samu mataki din wannan to an samu mataki na rafkana zuciya akwai bukata ma samu abincin zuciyar wannan ya dauki matakin gyara ta hanyar kankare rashin jin dadin zuciyar shi da yawaita ambaton Allah madaukin sarki kuma wallahi alazim ambaton Allah wani abu ne yake da dadi wanda ba mai sanin dadin sai wanda ya saba ambaton Allah misali kaman karanta alqur'ani ba wanda ke jin dadin karatun alqur'ani sai wanda Allah ya arzuta shi da shi ya za'i kaga mutum in ba saboda jin dadin karatun alqur'ani ba mutum yazo ya zauna awa daya awa biyu awa uku tilawan alqur'ani kawai ke wani zai zauna tun daga sallar isha'i sai ka karfe 12 dare wani zai kai karfe 1 a wani in ta goce zai kwana ya tilawan alqur'ani kuma wallahi da zai waye gari ba ko kwandala a jiwushi bai da damuwa ba komai zai aba shi ba wani yazo ya zauna a majalisi na ilimi ya share awa biyu awa uku in ba dan da Allah ya arzuta shi da halawar imani ba wallahi ba zai irin wannan ba gajeren misali mukan zauna a wannan majalisin namu akalla mi awa daya in ba dan da Allah ya mana muwafaka ba ya dacar da mu muka hakura da sauran zarfan mu muke zuwa mu tattauna anan mu ambaci Allah mu yi darussa linkin balinkin nawa muke da akwai na mutane kamar mu wanda suna can gurin ayyukan barna yau mu kaddara zaman nan namu dubi adadin mutanen mu yau da filin nan za a ce an sanya kidi anan gurin daga lokacin da muka fara darasi zuwa yanzu a ce wani bakon makadi ne yazo wallahi wannan ba masa katsin ke sai kaga mata har daga fiki wasu labari kawai zai kai musu a bugawanci wai kina da labari makadi kaza yazo unguwa kaza yana yi za ku yi mamakin matan da za ku gani yanzu anan a Inuwa muke a cikin masallaci muke amma zai zauna ya kidin a rana za ka yi mamakin yadda suke jure rana a cewa har idan Allah ya arzuta ka da son ambaton Allah son karanta alqur'ani son zuwa majalisu na zikiri to sai ka gode wa Allah ka san ba dabaraka bace ba hikimarka bace muwafaka ce da datarwa ta Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da abin da yake shi ne mafi kyawu a rayuwar mu ina ganin wurin ya kamata mu dakata insha Allah a darasin mu sai mu tashi a fa'ida ta 18 da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kusuri kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafici da kafiri abin da ba za mu iya ba Allah ya yi mana maganin shi iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu suka da imani yan uwan mu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da kai ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da ke kuskure ka ba mu ikon kauce masa muna roƙon kai Allah ka sa mu karfin zukatan mu ka sa mu karfin shaytani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cika da imani